Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 20 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan kasar China nan 7 da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su sama da watanni 5 da suka shige a arewacin ƙasar Jinya a asibiti. Kwamitin Majalisar Dokoki da ya binciki tarzomar da aka yi a ranar 6 ga watan Janairun bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya shawarci ma'aikatar shari'a ta tuhumi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da laifin keta doka da ingiza tashin hankali. Kana wasu 'yan bindiga sun harbe akalla fararen hula 8 tare da raunata waɗansu 7 jiya Litinin a lardin Diyala da ke arewacin Iraki, kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an samu sabanin alƙalman adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe a ƙaramar hukumar ƙaura ta jihar Kaduna.
Kashe-kashen nan da muke ganin kamar ai gwamnati ta fara kama wanda suke kashe-kashen sai kashe mun koma ba mutum ɗaya ba mutum biyu a ce kuma an kashe mutane 37. To mun lura wannan abun baki ciki ne, wannan abun damuwa ne.
Shugaban kasar Ghana ya yi kira ga kungiyoyin 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyaki sakamakon farfaɗowar kuɗin kasar cedi akan dalar Amurka. Sai dai wasu 'yan kasuwa na cewa
abin da ya sa mun rage kayan ba saboda mun riga mun canjin dola mun doki mun je mun sai kaya da shi, kuma kayan da muka sayi yana aje bai kare ba, shi yasa idan muka ce za mu rage kayan mun fadi.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan kasar China nan 7 da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su jinya a asibiti. Jami'ai sun ce an kai 'yan kasar China da aka ceto a wani asibiti da ba bayyana ba. A hirar shi da muryar Amurka, wani mai shari'a kan harkokin tsaro Chidi Omeja ya ɗora alhakin tashin hankali da ake fuskanta a Najeriya kan tserewar da ɗaruruwan fursunoni suka yi a babban gidan yarin da ke Abuja.
When that jailbreak happened and you were told that tens and tens of terrorists who were being held there escaped, where do you think they went to? Because they would not be told that they'd be arrested. So they may have gone to reactivate their terrorist cells. So it becomes very, very possible, it becomes very, very understandable if somebody begins to put two and two together.
Yace a lokacin da aka fasa gidan yarin an gaya mana cewa ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake tsare da su a wurin sun gudu. Ina kake tsammani sun tafi? Ba a gaya mana cewa an kama su ba. Saboda haka sun koma suka sake farfaɗo da sansaninsu da ta'addanci. Mutum zai iya fahimta idan ya yi zurfin tunani. Hukumomi suna kuma fama da kungiyoyin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a sauran sassan ƙasar. Kwamitin Majalisar Dokoki da ya binciki tarzomar da aka yi a ranar 6 ga watan Fabrairun bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya ba da shawara jiya Litinin cewa ma'aikatar shari'a ta tuhumi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da laifin keta doka a yunkurin fitali da zaben shekara ta 2020 da ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe tare da tunzura tashin hankali don ci gaba da mulki a karan farko a tarihin Amurka. Kwamitin Majalisar Wakilai 'yan Democrat 7 da 'yan Republican masu adawa da Trump baki ɗaya sun buƙaci masu gabatar da ƙara su shiga da tuhume-tuhume huɗu a kan tsohon shugaban na Amurka. Kwamitin ya zargi Trump, wanda ya bar ofis a watan Janairu shekara ta 2021, da laifin tunzurawa ko taimakawa ta da ƙayar baya da kuma yunkurin hana wani zaman Majalisar Wakilai na musamman da aka yi domin tabbatar da nasarar Biden da hada baki don zambatar Amurka da kuma ƙage da sanarwar da ba ta da tushe balle makama. Matsayar kwamitin ba ta da ƙarfin iko a hukumance, kuma kwamitin ba zai iya gabatar da laifuka ba. Sai dai rahoton na kwamitin na iya tasiri a binciken laifuka da ake yi kan Trump da kuma wasu mutane da lauya na musamman Jack Smith ke gudanarwa, wanda babban mai shari'a Mary Garland ke sa ido a kai, banda wani bincike na daban da mai shigar da kara na jihar Jojo ke gudanarwa. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙarin tallafin soji da na tsaro cikin gaggawa a wata ganawa da ya yi da shugabannin rundunar haɗin gwiwa ta Jeff a Latvia jiya Litinin. Yana mai cewa tilas ne a kawo ƙarshen cin zalin da Rasha ke yi, kuma hakin da ya rataya wuyanmu a yanzu shine mu gaggauta yin haka. Yanzu a wannan taron kolin ina roƙonku ku yi duk abin da kuka iya yi, ku hanzarta fatattakan 'yan mamaya. Rundunar da Burtaniya ke jagoranta ta hada da kasashen Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden da kuma Norway, takwas daga cikin kasashen kungiyar kuma membobi ne na kungiyar tsaro ta NATO. Sai dai Finland da Sweden ba sa cikin wannan kungiyar kawancen a halin yanzu. Da safiyar jiya Litinin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya kai wata ziyara ta ba sabon ba a birnin Minsk, inda ya bayyana fa'idar haɗin gwiwa da makwabciyarsa Belarus, lamarin da ya haifar da fargaba a birnin Kiev na yiwuwar kulla wata makarkashiyar kai hari ta ƙasa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. An samu sabanin alƙaliman adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe a ƙaramar hukumar ƙaura ta jihar Kaduna, saboda yayin da majalisar ƙaramar hukumar ke cewa mutane 28 aka kashe, ita ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa kan cewa take mutane 37 aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya. Daga Kaduna ga wakilin Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
A daren Lahadi ne dai 'yan bindiga suka shiga garuruwan Malagunwan da kuma Sakuwan dukkaninsu a ƙaramar hukumar ƙauren kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe mutane sannan suka ƙone dukiyoyi da kuma gidaje. Kuma shugaban ƙungiyar Kristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna, Rabaran Joseph John Hayab, ya ce gawawwakin mutane 37 aka kirga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba 28 kamar inda aka sanar da farko ba.
Yau ne mun tashi da labari da cewa jiya 'yan bindiga sun shiga wani kauye da ke kusa da Malagun a Kagoro ko kuma masarautar Kagoro, wanda an kashe mutane ɗaya-ɗaya bisa ga kirga har mutane 37. To ƙungiyar Kristoci rashin jihar Kaduna ta yi damuwa, ta shiga bakin ciki da damuwa akan irin wannan kashe-kashe. Kashe-kashen nan da muke gan kamar ai gwamnati ta fara kama wanda suke kashe-kashen, sai kashi mun koma ba mutum ɗaya ba mutum biyu a ce kuma an kashe mutane 37. To mun lura wannan abun bakin ciki ne, wannan abun damuwa ne. Wannan ya nuna da cewa duka labarin da ake gamar da cewa ai an riga an kore wanda suke 'yan bindiga kamar tatsuniya ne, har yanzu akwai sauran rina kawa.
Lokacin da na nemi jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan, ya ce shi ba zai ce komai game da maganar shugaban ƙungiyar Kristocin ba, amma da ya ce dama gwamnatin jihar Kaduna bata taɓa ikirarin ganin bayan 'yan bindigan baki ɗaya ba. Kuma irin wannan bayani ne dama Malam Samuel Aruwan ɗin ya taɓa yi wa manema labaru a garin Kaduna.
Akwai bambanci gaskiya, an samu raguwar hare-harewa da ake kaiwa, akwai kuma raguwar kashe-kashen mutane da kuma sauran abubuwa wadda muka yi bayani. Amma dai abin da ke sake jaddada kamar yadda muka yi magana a nan shine ba kawai mun shawo kan wannan matsalolin ba ne, a'a akwai kalubale kuma, domin muna gabanin zaben shekara ta 2023.
Shugaban ƙungiyar Kristocin Rabaran Joseph John Hayab ya roƙi gwamnati ta tashi tsaye domin ganin ta kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli na tsaro a jihar baki ɗaya.
Kira ne ga gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙarinta domin wannan abin kar a sake jinta. Idan nufin 'yan bindiga ne su tsorata mutane domin kada su fita zabe, to su san da cewa sun yi ƙarya. Amma dole ne gwamnati ta nuna da cewa ita take da ƙarfi, ita take da iko. In ba shi yiwa muna da gwamnati, sai wasu tsiraro su tsorata mu, tsiraro su hana mu bacci, tsiraro su kashe 'yan uwanmu, tsiraro su samu bakin ciki da damuwa a kullum. To idan gwamnati za ta zama gwamnati, gwamnati ta gaskiya, to dole ne ta tashi ta yi abin da ya kamata. A kama wanda suka yi wannan abun, a hukunta su, domin wanda suke tunani ya aikata irin wani hali kamar haka su san da gwamnati fata farka daga bacci.
Kafin wannan hari dai an samu sauƙin rahotannin hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna, abin da ake alakantawa da nasarorin da jami'an tsaro suke samu a kan 'yan bindigan da ke zama a dazuzzukan jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
a gaida Isa Lawal Ikira da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta da labaran duniya kashi na biyu.
Kotun koli ta Amurka ta taka birki na wani dan lokaci a yunkurin neman ɗage takunkumin da aka sa wa shirin masu neman mafaka. Kotun kolin ta dakatar da wani umarni na wani dan lokaci da zai ɗage takunkumin da aka kafa lokacin barkewa annobar corona kan masu neman mafaka. Sai dai kotun ta bar wannan kofa buɗe zuwa gobe Laraba da ake kyautata zaton za a sake nazarin batun. Umarnin da babban mai shari'a John Roberts ya bayar jiya ya zo ne a daidai lokacin da jihohin masu ra'ayin mazan jiya ke kokarin ci gaba da ƙayyade yawan masu neman mafaka da aka sanya a farkon barkewar cutar corona. Sun ɗaukaka ƙara a kotun kolin Amurka a wani yunkuri na ƙarshe kafin cikar wa'adin dokar. A umarnin da mai shari'a Roberts ya bayar ya buƙaci gwamnati ta ba da amsa zuwa ƙarfe 5 na yammacin yau Talata. Daga ƙarshe wasu 'yan bindiga sun harba akalla fararen hula 8 tare da raunata waɗansu 7 jiya Litinin a lardin Diyala da ke arewacin Iraki, kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana. 'Yan sanda sun ce an kai hare-haren ne a ƙauyen Albubali da ke garin Kalis mai tazara kilomita 80 daga arewacin Bagadaza. Mazauna ƙauyen sun yi amfani da motocin ƙashin kansu wajen kai waɗanda suka jikata zuwa asibitin Kalis, kuma ma'aikatan lafiya sun ce gawarwakin 7 suna da raunukan harsashi. Sun kuma bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa saboda wasu daga cikin waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali. Kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, amma 'yan sanda a yankin Kalis na zargin mayakan IS da kai harin. Harin dai na zuwa ne kwana guda bayan wani harin bam da aka kai a gefen hanya ya kashe akalla 'yan sandan tarayya 9 a kusa da birnin Kirkuk da ke arewacin kasar ranar Lahadi da mayakan IS suka ɗauki alhakin kaiwa.
A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai kasar Ghana. Yayin da darajar kudin kasar CDI ya farfado akan dala Amurka, shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya yi kira ga shugabannin kwadago da kungiyoyin 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki da su rage farashin kayayyaki. Shi dai wasu 'yan kasuwa sun ce ba za su iya rage farashin kayan ba saboda lokacin da suka siyo kayan dala na saman akan CDI daga Accra. Wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Da farkon wannan shekarar ne dai wato kudin Ghana ta fadi warwas akan dala, yanayin da ya sanadiyar ta barbare wa tattalin arzikin kasar. Sannan a kullum aka dinga samun hauhawan farashin kayayyaki ga kuma tsadar rayuwa. Sai dai bayan wata sanarwar kwanan nan da asusun bada lamuni ta IMF ta yi cewa ta ci mai yarjejeniyar dala biliyan 3 da tsare-tsaren ta na shekara 3 domin ceto kudin kasar ne dai wato CDI ya dinga farfadowa, wanda tsakanin kwana 4 CDI ya farfado da kaso 30 akan dala. A bangare guda kuma duk da hakan farashin kayayyaki ya kiya sauka ƙasa, lamarin da ya kai ga shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi kira ga shugabannin kwadago da kungiyoyin kasuwa da masu ruwa da tsaki da su rage farashin kayayyaki. Ina ƙara murya ta ga kamfanonin guta GRTCC da sauransu domin in yi kira ga masana'antu, 'yan kasuwa da masu safarar kayayyaki da cewa sakamakon faduwar darajar CDI da aka yi a baya-bayan nan an samu hauhawan farashin kayayyaki. Ina kira yanzu kuma don rage farashin kayayyakinsu da na ayyuka domin cewa CDI yana dawowa da ƙarfinsa sosai. Wasu 'yan kasuwa sun ce ba za su iya rage kayan ba saboda lokacin da suka siyo kayan dala na sama akan CDI.
Sunana Adiza. Kaya da ba rage ba, gaskiya na Allah, yau ma na je gari ba rage ko dala ba. Yanda yake sai dai ma karawan maza da aka kara yanda yake aka noye ce sa, saboda Allah da nan muna roƙon gwamnati ta she fight muna.
Sunana Aisha. Kayan provision su muke sayarwa, gashi nan dola ya fadi, amma muka je kasuwa sayan kaya, inda yake haka noye haka mun je sayan kaya yanda rage kaya yake haka yake wasu ma an kara ne ina kai magana shi su to kuma yanzu aka rage dola yasa su su ruka sun sai kayan yasa ba su yi su rage bai yi su rage shin dai in sun sai wannan sun kare ku kuma aka zo sayan wurin mu shi ana cewa kan wai an rage dola mu ma mu rage
ni ne Hajji Azat abin da yasa ba mu rage kayan ba saboda mun riga mun canjin dola mun doki mun je mun sai kaya da shi kuma kayan da muka sai yana aje bai kare ba shi yasa idan muka ce za mu rage kayan mun fadi ko inde da mu ya mu rage kaya she dai wanda muka ce muka riga muka saye shi da tsadan ya kare
Sarki Imran Ashir Dikene masanin tattalin arziki ya ce sai an kwashi watanni sidi na farfadowa akan dala za a iya cewa ɗan kasuwa su rage farashin kayayyakin su
kamin mu ga ainihin sakiya cikin farashin kaya sai dai wato yanda darajar dola ke saukan ga sai dai ya sauka har wasu watanni kadan idan mun samu wani abu kamar haka lokacin da mutane za su samu yadda trust kin wato aini darajar kudin da ke darajar kudi to yin haka nan ne zai sa mutane su yadda da darajar su mu sauka da farashin kayan isa zuwa kwana biyu dai zuwa wata biyu uku idan farashin dollar nan ta saura yanda take in Allah ya da kaya kuma za mu samu reflection cikin wato ainihin kaya da ake sayarwa a kasuwa
Hawa Abdulkarim Yakfaniya muryar Amurka Accra Ghana
A gaida Hawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya Shin a tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya su wane suka fi yayata matsayinsu da abubuwan da ke damun su a kafofin social media wato kafofin zamani na sadarwa domin an ci dukin mai baki ya fi gudu kuma tunda yau ne muke kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara game da sabanin ra'ayoyi da akan samu tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya za mu ji daga su masu muhawara din akalla matakai guda uku da za a dauka a magance wannan lamari
Sunana Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto limamin masallacin Abu Huraira kuma professor kimiyyar hadisi a Jami'ar Usman Dan Fodo dake Sokoto addinin musulunci yana kallon Kirista a matsayin abokin zama na gari kamar da Allah dauke sarki a cikin Al-Qur'ani a suratul Ma'idah da yake cewa zaka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi sune yahudawa da mushrikai zaka samu waɗanda suka fi nuna kauna ga musulmi sune kirista saboda a cikin su akwai malamai kuma kiristoci ba su girman kai zaka tarbiyyar da addinin musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da kiristoci tambayi duk kabilun da kiristoci suke da cikin su misali kabilar Ibo a garin Kano ki sabon garin ka gani wanda yake haƙƙi yake toye musu wanda yake shiga garin Sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato Amadu Bello ya dauka yana gari ne nake soci tsantsa saboda manyan coci za su yi maka maraba to amma ka je kudancin Najeriya ka tambayi musulmin da suke can suna samun dama da walwala da mallakar filaye da gina masallatai da nuna yanci a matsayin su da yan kasa a can
to ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly tsohon shugaban matasan Krista a Najeriya da musulmin da Krista akwai mutane malaman da suke kawo rashi zaman lafiya a kasar mu Najeriya kuma wayannan malaman ba su da cikakken ilimin addini ba su da basira ba su da fahimta suna fatar da madiyin su suna sa musu ra'ayi wanda bai cancanta ba na biyu kuma rashin adalci shugabannin mu na gwamnati ba su so su taimaka su yi adalci ga duk kabilu da kuma addinai aka zaben mutum a matsayi sai ya ce shi addinin shi kadai ya gani ko aikin contract ko appointment ko wani abu sai su ba addinin su kadai
sunana Imam Dr. Muhammad Nurain Ashifatu game da wannan batu na waye fi amfani da addini wajen da ta zaune tsaye a duniya gabaki daya danganta ina kake in kana bangaren arewa ne gaba-gaba kana nan za ka gani suke amfani da addini suke cin zarafin waɗanda yake ma ba musu ba addinin su dai ba haka zalika in ka koma yammacin duniya za ka samu wanda yake suna amfani da addini suna cin zarafin mutane saboda ka waje na kowane bangare yana da irin nashi abin da yafi dacewa shine mu hada karfi da dantse kowane addini ya yaki waɗannan bata gari da gurbatattu wanda ba addinin bane suna amfani da addini domin bata sunan mabiya addinai a bayan kasa
ba tare da bata lokaci ba bari in sake gabatar muku da bakin Bashir Adamu Aliyu da Evangelist Musa Misal
to Bala Aliyu ina so in kawo zancen abin da ya faru da almajiran Sheikh Dai Riboti
yawa
a an ga mauludi sun kama hanya za su koma
Abauchi kenan
Ajos. Aka je aka kashe su wajen kusan mutum 20 da wani abu ko 30. ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na condemning ne maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne saboda matafi da yake bisa kan hanya bai kamata afkar masa ba ni na sarra da inda na sha da zagi a matsayina
daga gurin wa daga gurin
daga cikin yan uwana kristoci to amman me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in banda sarkin musulmi da yake daukan wannan irin
matsayi
a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so a yi a Najeriya
amma sarakunanmu na arewa kana ganin sun cika yin shiru game da abubuwan addinin nan na
sarkin musulmi to sarakunanmu na arewa gabaki daya a aljihun gwamnati suke domin yau idan basarake yayi magana za a cire shi a sarauta
sai tsoron kujerarsa yake
tsoron kujerarsa take yi to amma mutanen da basu da kujera su ne mutane malamai da fasoci wanda ne ya kamata su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne duk matsayinka ka ce Allah ya ce kuma gaskiya ka fito ka fade ta amma duka yawanci kaci 77 da malamen mu da fastocin mu sun shiga cikin aljihun gwamnati
mun zo karshe abu nan ke son karkare da shi ina son kowannen ku bani abubuwa uku da yake je in an yi su za a hada kawo nan musulmi da kristocin kasar nan ka fara mu malam Musa
to abu na farko wanda idan ana so a hada kawunan musulmi mun yi ta kira musulmi da krista a samu wata hadaka ta gwamnatin tarayya ko a ce majalisi
wanda majalisar rukiya
wannan maganar narek taron shan shayi ne bar ta a gure
shugabannin addinin
ka bari taron shan shayi ne wannan bashi da amfani saboda me saboda ni zan iya gaya maka ni sarkin musulmi ya kare haƙƙina na matsayina na krista a wannan gure an ce mu matasa za mu kafa ƙungiya mu ne matsalolin Najeriya a kafa youth narek na menene na tsakanin musulmi da krista bishop da suke krista su suka opposing suka ce ba za a yi ba so shi yasa a yau ni zan iya fitowa ce taron shan shayi ne saboda idan ana son gaskiya kashi 99% matsalolin Najeriya matasa ne me yasa mu da cike mun gano kan matsalolinmu ba za a bar mu yi ba ba a bar mu ba sani na biyu idan a ce akwai wata hukuma a ce Ministry of Religious Affairs wanda gwamnati ta yi budget duk wani harkoki da ya shafi addini kasashe da dama suna da wannan gwamnoni wasu sun yi me yasa gwamnatin tarayya ba
ta yi ba na biyu fa
na biyu a kowane lokaci addinan nan a yi ci gaba da bita a yi ta duba yanayin yadda suke sarrafa ayyukansu na menene kamar ni yau a kristanci zan iya gaya maka cewa wani kawai zai tashi ya yi mafarki ya ce zai bude church ba a san daga ina ya karatunsa ba a san durfinsa ba sai mutum ya je ya kafa church ya je CS ya je ya nemi lasisi sai a bashi don kuɗi ba a san wane ne ne shi ba daga baya yana cimma burinsa na wasu abubuwa da ya sa a gaba to kaga irin wannan haka a musulunci domin wani mutum yake son ya ci gaba ya samu almajirai ya samu mabiya baya zai je ya fandare ya kungiya in yi wannan kungiyan kuma zai yi ta yada idarsa domin ya samu goya baya na uku shine idan ana bukatan a zauna lafiya a cikin wannan kasa to a koma kan zanen farko cewa sarakunan nan su ne suke da haƙƙi idan kai krista ne in kai musulmi ne a inda kake zama wan jauro ne ko dakaci ne ko hakimi ne ya san ka fiye da
kowa amma malam Musa ya ji su kan sarakunan wasu ana zargin su da cewa suna taimakawa wajen ingiza wata tashi-tashi
dalilin da yasa za a zargi sarakuna saboda hakkokin da ya kamata a basu ba inda an bar musu akala kaman da ake biyan haraji na sani ni na biya haraji naira 20 idan baka biya haraji ba da safe jauro ko hakimi ko waye zai zo ya sallama kofar gida ya ce yaronka kaza bai biya haraji ba to idan an yi waɗannan abubuwan an wuce na
to sai injiniya Bashir Adamu Aliyu abubuwa uku da za su kawo zaman lafiya tsakanin manyan addinan da namu guda biyu
to na farko dai a samar da wani tsari cikakke na ilmantarwa ilmantar da mabiya na wannan addinin gaba daya, kamar tanadin da addinin nasu ya bayar game da muhimmancin samar da zaman lafiya da hanyoyin warware matsaloli da kuma zama a fahimci juna da inganta alaƙar da wanda kiwa tsakaninmu na farko kenan. Abu na biyu, gwamnatoci su tabbatar da adalci da daidaito wajen ɗaukar matakan warware matsala, musamman horar da matasa.
Kana nufin ba adalci yanzu?
Wato sau da yawa ana samun matsaloli wurin son zuciya ko wannan, kuma kowa ya samu dama ya abin da ya so maimakon ya duba abin da ke masala. To haka a wannan wurin adalci musamman su tsara wa matasa hanyoyi a karkato da hankalinsu game da yanda ake shugabanci da haƙƙinsu da kishin ƙasa, da canza musu tunani, da sa musu jajircewa, da kuma tolerance da wato haƙuri da juna da kuma
wannan.
Na ƙarshe kuma su shugabannin
na
addini da ma na siyasa su rika nuna halayen dattaku su a karan kansu. Kaga ya faɗa ana da cibiya da aka hada domin haduwa a tattauna matsala a magance ta direct dake,
amma kai ma kai da ba ta amfani wannan cibiya.
Amma ai kaji ya faɗa, ya ce mai arzuwa sakin musulmi yana zuwa mu a wurin
mai da, amma ya ce ita wannan majalisar
saboda an yi ba ta dama. Kaga kenan sai shugabannin su ba ta dama, kamar da ya faɗa tunda za a zauna a tsara.
Amma me yasa dinan za su tsauna jiran gwamnati? Su me yasa ba za su shirya wani gurin dandalin da za su dinga haduwa su ya so suna tattaunawa ba?
To kowane dandalin da muhimmi dai a samar da hanyar da shugabanni za su tattauna da junansu, su ɗau matsaya da ta dace, sannan kuma su danne harsunansu, kar ya zama ana tunzura mabiya.
To madalla. To jama'a, nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi tare da manyan malamai, injiniya Bashir Adamu Aliyu na majalisar harkokin addinin Islama ta Najeriya, da kuma Evangelist Musa Misal, wato mai bashara kenan, wanda kuma shine shugaban kungiyar matasan Kiristoci na jihar Aliyu guda 19 a nan Najeriya, sannan kuma shi ke wakiltar ita kungiyar Kiristoci din ta kan. Mun gode musu ainihin da suka dau lokaci suka zo, muka samu fahimtar wasu daga cikin matsaloli da batutuwa da ke kawo cece kuce tsakaninsu. Muna fatar wannan ya zama sanadin samun ƙara fahimtar juna tsakaninsu.
Duka duka nan Allah ya kamu ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki, muna jin ana tafka tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Majalisar Musulmi ta Najeriya, da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan, wanda suka yi kokari su fahimtar da mu wasu daga cikin dalilan da yasa ake samun rashin fahimtar juna tsakanin wayannan ƴan uwan juna a Najeriya din. Muna fata dai in an biyo mu a cikin wannan muhawara din an samu abin da aka fahimta, aka samu abin da aka tsinta. Muna godiya ga su wannan shehu na malaman guda biyu kan lokacin da suka dauka suna mana wannan bayanan da muka ji.
A madadin Benjamin Gawon wanda ya dauka mana wani shiri daga nan ofishinmu da ke Abuja,
kuma musamman muna godiya Nasiru Adamu da kai wakilin mana Abuja da ya dau lokacin nemo su da gayyato su domin su dosa a cikin wannan muhawara da muka yi a Abuja. Yanzu a madadin su duka, ni ne Ali Musa Fansa Kuta a Washington DC. Muna fatan mun ba ku lami lafiya. Assalamu alaikum.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan ƙasar China nan 7 da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su jinya a asibiti. Jami'ai sun ce an kai 'yan ƙasar China da aka ceto a wani asibiti da ba bayyana ba. Kwamitin Majalisar Dokoki da ya binciki tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Fabrairu bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya ba da shawara jiya Litinin cewa ma'aikatar shari'a ta tuhumi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da laifin keta doka a yunkurin fitali da zaben shekara ta 2020 da ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe tare da tunzura tashin hankali don ci gaba da mulki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da ta taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.